Hausa muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 27 ga watan Nuwamba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu masu ruwa da tsaki a fannin kuɗi a Najeriya sun yi imanin cewa kokarin bankin CBN na tabbatar da daga nan zuwa ƙarshen shekarar 2024 an cimma nasarar tsarin hada-hadar kuɗi da zai tafi da dukkan 'yan ƙasar abu ne mai yiwuwa. Bayan haka za ku ji cewa 'yan sanda a garin Kyatta da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar sun kama wani ɗan jarida mai ɗaukar hoto bisa zargin bai sanar da su ba. Lamarin da ya ja hankalin kungiyoyin 'yan jarida.
A ina ganin tsangwama ta kare nan wannan wurin. A yanka ce dole ilatilas tashi ka tai ba wurin wani aiki cikin wani yanki a ce dole ilatilas sai ka shaida ma hukuma. Wannan bai yi ba gaskiya. In ma akwai wanda ke da niyyar yi ya daina saboda wa'in gama da sun kai su yi cikin kuskure. A kwatanta masa da cewa 'yan jarida dai ba abokan gaban suna ba.
Idrisa Adamu daraktan gidan rediyon Sarauniya kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin ƙasar Ukraine na ƙoƙarin maido da wutar lantarki da ruwan sha wasu manyan biranen ƙasar ciki har da Kyiv. Kwana guda bayan da Rasha ta kai hare-hare ta sama kan gine-ginen fararen hula, magajin garin Kyiv, Vitali Klitschko, ya ce kusan kashi 70 cikin 100 na babban birnin kasar ya kasance babu wutar lantarki da sanyin safiyar Alhamis din nan. Injiniyoyi da ƙwararru kan makamashi sun shafa dare suna aiki don dawo da wutar lantarki da ruwa, ya rubuta a shafin sa na Telegram. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya wallafa a shafin sa na Twitter yau Alhamis cewa Rasha ta dauki nauyin yaki na rashin hankali da dabbanci akan fararen hula da ba sa dauke da makami. Kalalaman nasa sun biyo bayan bayyanar shugaba Vladimir Zelensky ta kafar bidiyo jiyar Laraba a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a lokacin da Zelensky ya ce makamai masu linzami sun afkawa asibitoci, makarantu, wuraren sufuri da yankunan gidaje. Zelensky ya ce Ukraine tana jiran daukan kokwarin mataki daga duniya. Jakadar Rasha a Majalisar Dinkin Duniya Vasily Nebenzia ya yi watsi da abin da ya kira da barazana da rashin hankali daga Ukraine da magoya bayanta na yamma. A rantsar da daɗaɗɗen madugun 'yan adawa Anwar Ibrahim a matsayin Prime Minister kasar Malaysia, wannan nasara ce ga masu kawo sauyi a siyasa da suka shafa kwanaki suna fafatawa da 'yan kishin ƙasa a Malaysia bayan zaben gama gari da aka gudanar da aka rasa mai rinjaye a majalisar. Sarkin Malaysia ya bayyana sunan Anwar mai shekaru 75 a matsayin shugaban kasar na goma. Yana mai cewa ya gamsu cewa Anwar ne dan takara da ake ganin zai iya samun rinjaye. Anwar ya sha rantsuwar kama aiki ne a wani dan kwarya-kwaryar biki da aka gudanar a fadar kasar. Jam'iyyar Alliance of Hope ta Anwar tana kan gaba a zaben ranar Asabar da kujeru 82 kasa da kujeru 112 da ake bukata domin samun rinjaye. Jam'iyyar National Alliance mai ra'ayin mazan jiya ta samu kujeru 73. Anwar ya samu nasara bayan da wasu kananan jam'iyyu suka amince su mara masa baya a gwamnatin haɗin kan ƙasa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yan sandan kasar China sun doki ma'aikatan da ke zanga-zanga kan takaddamar biyan albashi a masana'antar Apple mafi girma da ke yin wayar iPhone, wanda sabuwar wayar ta samu jinkiri saboda an sanya takunkumi yayin da kasar ke kokarin shawo kan barkewar cutar COVID-19. Kamfanin Foxconn yana kokarin samar da wayar iPhone 14 da aka yi oda bayan da dubban ma'aikata suka fice daga masana'antar a tsakiyar birnin Zhengzhou a watan da ya gabata sakamakon koke-koke game da yanayin aiki mara kyau. Matsayin kasar China na kasancewa cibiyar fitar da kayayyaki kasashen waje ya dogara ne kan masana'antu irin su Foxconn da ke samar da kayan amfani na lantarki, kayan wasan yara da sauran kayayyaki. Jam'iyyar Kwaminisanci mai mulki na kokarin shawo kan sabon zagayen barkewar cutar na baya-bayan nan ba tare da rufe masana'antu ba da sauran tattalin arzikinta ba kamar yadda ta yi a farkon shekarar 2020. Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya buƙaci hukumomin Iran da su dakatar da yin amfani da ƙarfi akan masu zanga-zanga. Yake magana a wani zama na kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva yau Alhamis. Turk ya ce Iran na cikin cikakken rikicin kare haƙƙin bil'adama. Turk ya bayyana goyon bayansa ga gudanar da bincike kan murƙushe masu zanga-zanga da Iran ke yi da aka fara watanni biyu da suka gabata bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 25 hannun 'yan sanda. Turk ya ƙara da cewa yin hukunci shine ginshiki na neman tabbatar da adalci ga take haƙƙin bil'adama. Ya shaidawa majalisar cewa hukumomi sun yi amfani da harsashi na gaske a yaƙi mai son hawaye da kuma sanduna kan masu zanga-zangar, kuma an kashe fiye da mutane 300 tun farkon fara zanga-zangar. Yau Alhamis, Prime Minister ƙasar Pakistan Shehbaz Sharif ya zaɓi tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta Inter-Service ko kuma ISI, babbar hukumar leƙen asirin ƙasar, a matsayin shugaban rundunar sojoji da ke da ƙarfi yayin da ake cikin ruɗanin siyasa a ƙasar. Jami'ai sun ce Sharif ya jagoranci taron majalisar ministocinsa domin zaɓo General Asim Munir daga jerin sunayen hafsoshin soja 6 da za su maye gurbin General Jawid Bajwa, wanda zai yi ritaya a mako mai zuwa a matsayin sabon shugaban rundunar sojojin ƙasar. Ministan tsaron ƙasar Khawaja Asif ne ya sanar da hakan a wata sanarwa bayan taron, inda ya ce tuni aka aiki da ita ga shugaba Arif Albi domin amincewarsa. Munir zai karɓi mukamin kwamandan sojojin Pakistan masu makamin nukiliya daga Bajwa a ranar Talata 29 ga watan Nuwamba a wani biki a babbar headquarter da ke birnin Rawalpindi da ke kusa da babban birnin ƙasar Islamabad.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da babban bankin Najeriya ya kaddamar da taron ƙasa da ƙasa na yini biyu a karo na farko akan tsarin hada-hadar kuɗi da zai tafi da dukkan 'yan ƙasar a cikin sauki domin su ci gaba da gudanar da ayyukansu na yau da kullum a duk inda suke, ko da intanet ko babu. Wasu masu ruwa da tsaki a ƙasar sun yi imanin cewa ƙoƙarin bankin CBN na tabbatar da cewa nan da zuwa ƙarshen shekarar 2024 an cimma nasarar kaso 95 cikin 100 saɓanin kaso 65 cikin 100 da aka kai a yanzu zai samu gagaruman nasara. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton.
Mataimakiyar gwamnan babban bankin Najeriya kan aikin daidaita tsarin kuɗi Aisha Ahmad kenan tana jaddada mahimmancin buƙatar bada tallafi ga ƙanana da matsakaitan sana'o'i da rance, tare da cewa mata ne ke kan gaba a yin ƙanana da matsakaitan sana'o'i a ƙasar. Taken taron na tsarin shigar da al'umma cikin hada-hadar kuɗi ga kowa da kowa na shekarar 2022 shine inganta sabbin dabaru na zamani na fasaha a fagen hada-hadar kuɗi ga kowa da kowa. A yayin buɗe taron da shugaban babban bankin Najeriya Goldman Sachs ya ce halin da ake ciki a yanzu tsarin hada-hadar kuɗi ga kowa da kowa na kan kaso 65 cikin 100 kuma nan da shekarar 2024 bankin na tsarin cimma nasara na kaso 95 cikin 100. Yana mai cewa dabarun tsarin na da muhimmanci ga tattalin arziki da ci gaban ƙasar. Koyaya mahalarta taron na yini biyu da aka fara gudanarwa a ranar Alhamis ke ganin tsarin na babban bankin Najeriya ga ra'ayinsu.
Surana Malam Muhammad Abubakar. Tabbas wannan abin da babban banki ta tsara na da kyau, kuma muna ga fa'idar abin, kuma tabbaci cewa wannan abin zai kai ga kankara. Wayannan tofofin wanda suke kankara da suke oye da kuɗaɗensu a gidaje ba sa sustain banki nan, yayin da aka farfado da wannan abin zai sanya kaman awareness gare su, za su fahimci cewa ajiye kuɗi a gida akwai matsaloli akan ta. Amma in kuɗin kai na banki kai kana nan abinka ajiye take, ko da yaushe ne ko gado zaka bari ko wani abu haka zai zama ka same ta a saboka.
Tunana Labiba Zalaudu, in ce kalla kaman zuwa bayan da aka nuna mana from 2018 to present, yanzu kaman POS machine din nan, yanzu yanda mutane ke zuwa ba sai sun je banki ba, za su je su karbi kuɗin su. So abun akwai many ways in da irin za a iya samu added inclusiveness, ma mutane ba wai sai lalle sun je banki ba, in san abu ba lalle rana ɗaya za a samu abin da ake so ba. So amma in an ci gaba da yi, an nuna musu cewa ga amfanin su, ina ga za a samu nasara.
Sunana Shehu Ibrahim Alfa, ni ne MD na Bell Bank, sabon banki banki ne da muka fara shi a nan Kano. Gaskiya wannan tsari da suka kawo zai tasiri matuka. Bankin Najeriya yanzu ta fito da tsarin da take bada licenses wanda za ta ba mu dama mu da muke yan kasuwa mu zo mu samu licenses din nan mu je cikin karkara saboda mu muka san me suke da bukata. Saboda haka sun ba mu duk wani buka da nama da zamu iya zuwa mu saka kowa a cikin irin wannan tsari da kan manoma zuwa mahauta zuwa duk wani sana'a da kake yi.
Idan aka fitar da tsarin bada rance ko lamuni ana ganin cewa yankin arewacin Najeriya na kashin baya. Sai da Ibrahim Shehu Usman babban daraktan kamfanin inshora na Jais ya ce
wannan tsari da babban bankin Najeriya ya fito da shi wato CBN tsari ne mai kyau. Babban matsalar mu shine batun addini da yawanci mutane suke ganin tsarin bankuna na yau ba su daidai ba. Bar alhamdulillah yanzu an kawo tsari wanda yake daidai da shari'a wanda malaman addinin musulunci wato priest na Central Bank suka approve cewa yayi daidai da tsarin shari'a addinin musulunci. Akan haka mu karbi wannan tsari mu rungume shi kuma dai taimake mu wajen samun tattalin arzikin jama'ar mu ya habaka kuma duk inda ake da matsaloli wanda ake samun asarori da sauransu a harkokin kasuwanci da ake tsarin da babban bankin tarayyan ne ya fito da shi da nan National Insurance Commission suka fito da shi dai taimaka gaya wajen maida duk wanda suka samu asarori samu tallafi su maida kudaden su kuma su cigaba da kasuwanci su. So ina yin kira ga mutanen mu idan tsari ya fito mu yi bincike cikakke inda bamu gane ba mu tambayi wanda suke kusa da mu wanda suke kusa da wannan harkan da ake yi.
Tsarin hada-hadar kuɗi na kowa ga kowa na nufin cewa al'umma baki daya ciki har da ƴan kasuwa za su riƙa samun damar morar dukkanin tsare-tsaren kuɗi ayyuka da tallafi masu fa'ida kuma zai ba su damar biyan bukatunsu na yau da kullun. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdulrauf. Yayin da hukumomin jamhuriyar Niger suka ayyana wata dokar hana kamun ƴan jarida ba gaira ba dalili, wata dambarwa ta kunno kai a jihar Tawa bayan da ƴan sanda a garin Keta suka kama wani ɗan jarida mai ɗaukar hoto bisa dalilin bai sanar da su ba zuwan sa garin na Keta. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Matakin da tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isuhu ya ɗauka a shekara ta 2011 ta soke dukkan wata doka mai musgunawa ƴan jarida ta samu yabo da guda daga ƙungiyoyin duniya musamman na aikin jarida kamar Reporters Sans Frontières. To sai dai fa sannu a hankali ana samun masu son mayar da hannu agogo baya kamar yadda ya faru a gundumar Keta da ke cikin jihar Tawa inda wani ɗan jarida na RTT Radio Television Tenere dauke da kyamarar shi ya samu kansa a hannu da ma ofishin ƴan sanda bisa dalilin wai bai sanar da su ba zuwan shi a garin Keta. Hamma Adamu shine daraktan gidan relay na RTT na Tawa.
Binke laifin da wanda yayi su ba su da labari zai zo cikin Keta shine laifin shi sun ganshi da kamera kuma su ɗan sanda ko iko bai da labari saboda shine suka kai cikin suka bata mishi lokaci suna so su sani saboda mine ya zo cikin Keta yana da kamera ba sai kullum in muna so mu tai aiki ba mu tashi mu tai mu ga ma police ina zamu wannan ba cikin doka yake ba ba na farko bane ba an tabo yi muna shi irin shi illela can ma police sun kama mu sun kai mu wurin prefect yake bai da labari.
Wannan lamarin da ke kasancewa wuce dan makadi da rawa ya janyo hankalin ƙungiyar ƴan jarida ta jihar Tawa kamar yanda ɗaya daga cikin membobinta Idrisa Adamu daraktan gidan rediyo Sarauniya Tawa ya yi mini ƙarin bayani.
A yana ganin tsangwama ta ƙare nan wannan wurin ai an ka ce dole ilatilas ka tashi ka tai ba wurin wani aiki cikin wani yanki a ce dole ilatilas sai ka shaida ma hukuma wannan bai ba gaskiya in ma akwai wanda ke da niyyar yi ya daina saboda wa'in gama da sun kai su yi cikin kuskure a kwatanta masa da cewa ƴan jarida dai ba abokan gaba suna ba.
Zauren ƴan jarida na ƙasa mai Zondo La Presse ya soki wannan zakewar ta waɗansu ma'aikata da suka ce yana iya janyo wa ƙasar wani baƙin jini a duniya kamar yadda Suleiman Bara na Maison de la Presse cewa da zauren ƴan jarida na jamhuriyar Niger ya bayyana mini.
Muna baƙin ciki da irin wannan abubuwan da suke abkuwa tsakanin ƴan jaridu da wanda ya kamata a ce suna kare mu. Tun daga cikin constitution in ka ɗauka article na 31 ya yi zancen ƴancin jarida ba abu bane wanda yake haɓaka ƴancin jarida a ƙasa saboda shuwa shugabanni suna kokari su ga yanda za a yi a ce an tabbatar yancin jarida da yancin hudun albakatun baki, amma kashi akwai wasu wanda suke ga in suka yi wannan abun kamar wani jarumci ne, su ko musan ba abu ne na ci baya. Irin wannan shi zarne aiki ne kowa da nashi.
Shin irin wannan shine karo na farko ita ce tambayar da na sake yi wa Suleiman Bara na Maison de la Presse zauren yan jarida na Jamhuriyar Nijar.
Wannan ba karo na fari bane ake samun irin wannan matsalar, kuma na fata a ce kan irin wannan abubuwan su kara abkuwa.
Dan jaridar dai na RTT ya samu sallama bayan ya share lokaci ana masa tambayoyi a ofishin na yan sanda a garin Keta. Waɗansu yan jarida sun ce min hakan tana faruwa ne saboda ma'aikata da dama da ke cikin karkara a cikin kasar na ganin nesa suke da babban birni mai kuma suna iya karyawa ba gaba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
A ranar 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2023 ne hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta ayyana za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da zai kafa sabuwar gwamnati a Najeriya tare da 'yan majalisun tarayya. Jami'iyu 18 ne za su shiga takarar shugabancin ƙasar wanda tuni suka fara yakin neman zaɓe a jihohin ƙasar. Jami'iyyar APC mai mulki na daga cikin jami'iyyun da ke kokarin zarcewa kan mulki bayan shugaban ƙasa mai ci Muhammadu Buhari ya sauka daga mulki. Alhaji Ibrahim Adon garin lafiya a jihar Nasarawa ya ce suna da yakinin jami'iyyar su za ta lashe zaben.
Ai hajiya, idan da ke lura da abin da yana faruwa a Najeriya yau, ai mun famu da wasu abokanan takara a wani party, ai APC ma bata taba zaben da za ta yi zabe a cikin lumana a cikin kwanciyar hankali kamar wannan zaben da za mu yi na shekaran da za shi ganna ba. Dalilin da yasa na gaya muke haka, mun san abin da makiya sun muna, mun san abin da kokari shi mai girma shugaban kasa ya yi, mun san abin da wa'anda sun sa kafa sun neman su baffata mana mulki. Amma dalilin da yasa na ce muke ba mu da 'yan takara yanzu a orders part, ba ma shakkan wani ko ba ma ji tsoron wani, ki duba combination din da APC ta yi. Kin san abin da Tinubu ya yi a Lagos da lokacin yana gona a shekara 8 na shi. Shi ma ina yawan daddada muke irin abubuwan da bawan Allah nan yaya mai duk.
To amma ranka dade sanin kowa ne yanda wato APC ta zo da hankoron cewa za ta magance waɗansu matsaloli, ta dai iyakan kokarinta, amma akwai matsalolin da ba ta iya warware su ba. Kana ga kaman wannan ba zai kawo na kaso ma harkokin cin zabenta ba?
Ai hajiya, abin da mutane muna so su sani shine ai akwai abin da mutane suna boye. To duk wani fitina na Najeriya, the mostly problem da ina faru na Najeriya problem ne na wanda ba su kafa gwamnati ba su yi kokari su rushe wani gwamnati saboda su bata maka wani gwamnati. Hajiya, al'umman Najeriya kusan 98% wallahi hajiya sun amince. Amma Najeriya ai problem da ana cikin Najeriya yanzu ba maganar addini ba ne, magana ne wane ne zai zo ya mana abin da ya kamata a Najeriya. Wannan shi ne gaskiyar magana. Hajiya,
a gefe guda kuwa Alhaji Jamilu Baba wani dan jami'iyyar ta APC ya ce jami'iyyar na buƙatar yin gyara idan dai tana buƙatar nasara.
Matsala shine ƴan party lokacin da aka shiga zabe da daga zaben Congress na nada shugabanni jam'iyyu da zabe da wanda suka shiga takara matsayin neman takara ko gwamna ko dan majalisa ko wane ne da shauran wayansu mutane wanda aka musu ba daidai ba, har yanzu ba a kira su an zauna da su an nemi haɗin kansu don su ba wa tafiyar haɗin kai ba, ana nuna musu ba su isa ba, ba su da abin da za su yi, don haka jam'iyyar tana da matsala.
To ya za a gyara?
Ya ko ita uwar jam'iyya, wannan korafe-korafen da aka kai yana gabanta. Yan takarar neman gwamnoni sun kai korafinsu, yan takarar masu neman kujerun majalisu sun kai korafinsu, amma har yanzu ba wanda fa uwar jam'iyyar ita kanta ta kira shi ta zama da shi don ta ji menene korafinsa kuma me za ta gaya mar yayi. Kullum sai ana cewa za a yi, za a yi, kuma za a yin nan kuma lokaci ne yake tafiya. yana kira da shi dan takara mai neman shugabancin kasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya amfani da wannan daman ya shiga al'amarin nan dan ya dinke wannan jama'a.
Jami'iyyar PRP wanda marigayi Malam Aminu Kano ya kafa a shekara ta 1978 ta tsaida kola a Biola ne a matsayin dan takarar shugaban kasa. Rabiu Lawan da ke zama shugaban jami'iyyar PRP a jihar Plateau yace nasarar da suka samu a zaben cike gurbi na Jos ta Arewa da Basa a majalisar wakilai ta ba su kwarin gwiwan samun nasara a zaben gama gari.
Jami'iyyar PRP ita kadai ne ta yi tsaftatacciyar primary election wato zaben fidda gwani.
A nan jihar Plateau kenan.
A nan jihar Plateau wanda ba wani maganan kotu ko wani dan jam'iyya da zai ce an yi abu kaza ba mishi daidai ba yace ni kara kotu ko ya rubuta a social media ko wani abu babu. Da waɗanda suka ci da waɗanda Allah bai ba su ba duka mun hada hannu ana kan tallata ƴaƴan takarkaru moreover wannan kujeran da PRP ta samu na reps na Basa Jos North shi ma kansa yana daga abin da yake tallata jam'iyyar namu.
Taya kuke ganin kamar har za ku janyo jama'a ba a nan jihar Plateau ko kuma a nan arewacin Najeriya ba har ma kudancin Najeriya ta yadda kuma za ku kafa gwamnati?
Mutanen Najeriya sun gaji da wannan jam'iyyu guda biyu da APC da PDP saboda tun lokacin da suka fara abu ne wanda dan Juma da dan Jummai suke yi babu bambanci. Abin da muke janyo hankali mutane shine muna tallata jam'iyyar bisa ga principles da ideologies wato manufofi da kuma abubuwan da aka gina jam'iyyar akai. Jam'iyyar PRP an gina ta ne akan dan da ba na kowa ba ya zama kowa a kasar. Yanzu barin baki wani karamin misali ko a wurin sayar da nomination form babu jam'iyyar da farashin ta yake kasa da na kowane jam'iyya sai PRP wanda ya zamanto idan kana neman House of Assembly APC form din ta yafi naira miliyan 1 mu kuma PRP 100,000 ne kacal. Wani daga abin da yake janyo hankalin mutane cewa wannan jam'iyyar tamu ne tana son talaka tana yi da talakawa tana yi da dan da ba na kowa ba kuma alhamdulillah muna samun karbuwa a kullum.
Jami'iyyar PDP ta yi shekaru 16 tana mulki kafin jami'iyyar APC ta karbe a shekara ta 2015. Mr. Emmanuel Macham yace duk da matsaloli da rarrabuwar kawuna daga wasu gwamnonin jami'iyyar za su yi nasara.
PDP in Allah ya da wannan karo za mu lashe wannan zabe musamman ma na shi Alhaji Atiku Abubakar domin Najeriya ta sabe kanta a cikin mawuyacin hali na shekara 8 da ya wuce ko kuma 7 da rabi kuma mutane sun san lokacin da PDP ke mulki akwai abubuwa da dama wanda ba a same su a cikin wahala irin wanda yanzu ana ciki ba kuma mutane sun sani cewa tabbaci idan Atiku ne ya zo bisa ga connection nashi bisa ga yadda ya yi rayuwar shi akwai canje wanda musamman za a samu a fannin gwamnati.
To saninka ne cewa wannan jami'iyya ta ku tana cike da matsaloli musamman idan ka dubi yanda waɗansu gwamnoni suna PDP ne amma sun bijirewa bin babban dan takaran ku na shugaban kasa a nan jihar Plateau ma kuna da bangarori daban-daban na wannan PDP. Ta yaya za ku haɗa kai har ma a ce kun tunkari wannan zabe don samun nasara?
Mu dai wayannan gwamnoni wayanda suna da dan karamin matsala jami'ar PDP wato son kai ne kawai barin dauka ma shi wannan gwamna na Rivers ya dade sosai yana taimako a cikin jam'iyyar ta PDP tunda ya zo ya nema zabe bai samu ba.
Yes, wike kenan.
Yasan wike abunda dama muna tunani a wurin shi shugaba ne kuma wanda zuwa nan gaba zai zama shugaba a kasan nan wato tunda shike bai samu ba ya kamata a ce ya hada kai da shi Atiku Abubakar saboda su tabbatar cewa yaya ne za a yi a ci zabe a Najeriya gaba daya.
Ita ko jami'iyyar Labour wanda ta tsaida Peter Obi a matsayin dan takarar shugaban kasa cewa take tana bukatar samar wa ƴan Najeriya mafita ne kan matsalolin da suka dabaibaye su. Mr. Jami mai cibi kusa ne a jami'iyyar ta Labour.
Kuma a yadda Labour Party take kin san sabuwar party ne wanda dukkan jama'ar Najeriya da baki daya kowa yana sa ido a kai domin ya ganin cewa an yi canji domin a yi wani sabon juyi a ga ko me yake tafiya. Kowa ya riga ya gaji da waɗannan jam'u da an saba yin su. Kin ga abin kamar tafiya ne na sabon gona In ka daɗe kana yin gonan ka ga ba riba dole zaka kama sabon gona.
To ita Labour Party kamar yadda kai bayanin cewa sabuwar party ce ta fi karfi a waɗansu bangaren Najeriya. Kana ga ta yaya za ku fadada hannayenku don janyo sauran bangarorin Najeriya su fahimci alfanun da ke cikin wannan party?
Mutane da kawai suke baganganun su suna fada cewa Labour Party jami'ar ne na Krista, ba haka take ba. Domin kin gane yanzu shi mai neman kudaran shugaban kasa a Najeriya ga baki da Krista ne, matafakansa kuma musulmi ne. Domin a siyasa ba a ta addini, ana yi ne domin kowa ya amfana, kuma domin kana son ka yi shi ka kawo mutane ka haɗa kansu domin kar wata rijima ta shiga, kaga zaka dauke Krista ka dauke musulmi domin a samu a yi tafiya daidai a kasan nan. To Allah kuwa ya raba mana addini nan da mu zauna lafiya a kasan nan. Ke ba kina ji ko ban faɗa ba, kin sani cewa maganar Labour Party da musulmi da Krista kowa ya karbe shi a kasan nan, domin an riga an gaji da wasu abubuwan da da mutane suna gani kamar cewa mun zabe wani kila zai talafa ma kasar nan domin samu amfanin arziki a zo da lafiya. To kasar ma yanzu ma ba lafiya kake ba, saboda haka a shirye muke domin mu ci zaben kasar.
Yayin da daukacin jam'iyyun 18 ke hankorin samun nasara a zaben, ita ko hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya wacce ta yi alkawarin gudanar da zabe sahihi ta kuma ja kunnen 'ya'yan jam'iyyun ne kansu kiyaye yarjejeniyar zaman lafiya da suka yi don kaucewa tashin hankali kafin zaben koma bayansa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mai saurare, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin takaitattun labarin wasanni da ke zuwa muku kai tsaye cikin akwatunan radiyoyinku daga birnin Washington DC, gundumar Columbia. Sanin kowa ne da musamman masu sha'awar wasan kwallon kafa cewa gasar kwallon kafa ta duniya da aka fara a kasar Qatar ya fara bada mamaki, musamman ganin cewa kasashen da ake ganin cewa su ne suka yi fice a duniya a fannin kwallo, to a yanzu labari ya canza. A fafata da aka yi jiya Laraba, kasar Morocco da kasar Croatia an tashi canjaras, babu wanda ta jefa kwallo a ragar abokiyar karawarta wanda aka yi tsakanin kasar Jamus da kuma kasar Japan. Wannan karawar Japanawan ne suka yi nasara akan Jamusawa da ci 2-1, sai wanda aka yi tsakanin kasar Spaniya da kuma kasar Costa Rica. Wannan fafatar Spaniyawar sun yi ruwar kwallo a ragar Costa Rica har sau 7-1, sai kuma kwallon da aka fafata a yau Alhamis da misalin karfe 10:11 na rana agogon Najeriya tsakanin kasar Kamaru da kuma kasar Switzerland. An tashi daga wasan kasar Switzerland din ta jefa kwallo ɗaya a ragar Kamaru. Domin ƙarin bayani kan yadda takun wasan kwallon duniya na wannan shekara ta 2022 na gayyato wani mai bibiyar harkar kwallo don yayi fashin baki gabar farko na fara gasar kwallon.
Sunana Nasir Shaibu, mazaunin garin cikin garin Bauchi kuma mai bin diddigin kwallon kafa kuma sport lover na kwallon kafa.
Haka ne. To ya kaga takun wasan nan na kwallon duniya da aka fara gani?
A zahirin gaskiya wannan shekara kwallon da ake buga na World Cup na wannan shekara ya zo da abun ajabi da abun mamaki. Dan kwallo guda biyu da aka buga ma tsakanin Argentina da Saudi Arabia, Germany da Japan, tsohon tarihi a wasa, wayannan match guda biyu sun ba mutane mamaki sosai, ganin cewa yanda wayannan tsofaffin timatimai suke da kamar su Argentina da kuma Germany, so gaba ɗayan su a wasan nan ta sa sun sha kunya, wanda idan ka duba yanayin yanda Saudi Arabia suka buga wasa ya ba mutane mamaki, sannan idan ka duba yanda Japan suka yi wasa su ma sun ba da mamaki, ba wanda ya taba tsammanin cewa wasan kashin su zai zo ga wannan sakamako.
Saboda haka wannan yana nuni da cewa dai ba za a san maciito ba sai mai kare.
A kwarai da gaske wannan World Cup din gaskiya ba za a san maciito ba sai mai kare, duk da cewa dai su France wanda suke da sune defending champion wanda suke zo da kofin su nuna hazaka a wasan su na farko, amma hakan ba zai sa a ce cewa lalle su ma suna da tabbaci na 100% din cewa za su ci wannan kofin ba.
To kaman wanda suke wakiltan Afirka, menene kake ganin takun su halin yanzu?
Takun wanda suke wakiltan Afirka kamar yanda ake hasashe, yau da ƴan Afirka guda biyu za su buga wasa Kamaru da ɗaya tim ɗin. So muna tsammanin yau insha Allahu Rabbi za mu samu canji daga gefen ƴan Afirka, don muna fata ko da bai sha ba a ce an tashi duro.
Abdulrahman Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Sa'ida Hamdun wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.